Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masarun ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lal da kuma niyyar dukkansa a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke marhabin lalai gare ku a wannan safiya ta Alhamis 1 ga watan Disamba shekara ta 2016. Ga kanun labarai.
Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC a jiya Laraba ta abunce da rage yawan man da kasashen ke hakowa a wani kokari na bunkasa farashi. Wakilan Majalisar Dinkin Duniya da na Amurka sun yi kashedi a wurare biyu na wato daban-daban kenan jiya Laraba akan fargaban kamarin zaman tankiya da kuma yuwuwar barkewar tarzoma a Sudan ta Kudu. Sannan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba bai daya ya jefa ƙuri'ar kakabawa Koriya ta Arewa takunkumi na tattalin arziki sakamakon gwajin makamashin nukiliya.
Kanun labaran kenan.
To gaskiya wannan kuka yana da alamun gaskiya kuma dole ne a koka.
Kuma alhali ko tsakani da Allah muka yi aikin nan. An ce da mu duk wanda yake dan Najeriya yana da bukata ya application ya nuna interest din shi kuma zai iya koyar da yara ko zai iya taimaka wa manoma a dauke shi.
Alhaji Umar Dembo da farko da kuma Hajiya Maryam Uwesu ka ji dangane da shirin gwamnatin tarayyar Najeriya daukar matasa 1000 metan aiki. Daga Bauchi kuma matasa fiye da 1000 ne ake zargin an damfare su na miliyoyin naira da sunan sama musu ayyuka a gwamnatin tarayya. A Najeriya da Niger din kuma an yi taruka kan ranar yaki da cutar kanjamau ko sida. Grace Asleri Abduna ta fi da shirin domin iyali. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC a jiya Laraba ta amince za ta rage yawan mai da kasashe suke hakowa a karon farko tun cikin shekarar 2008 kenan a wani kokarin bunkasa farashi da kuma kalubalantar sauran kasashe da ba su cikin kungiyar su bisa hu. Ministan mai a Iran ya ce kungiyar za ta rage yawan mai da take hakowa kimanin garwa miliyan 1.2 zuwa miliyan 32.5 a kowace rana ko kuma kimanin kashi 1 daga cikin 100 na dukkan man da ake hakowa a fadin duniya. Kafin a yi taron a jiya Laraba a birnin Vienna, ministan makamashin Saudiya ya ce kungiyar OPEC za ta buƙaci kasashe da ba su cikinta su rage yawan man da suke hakowa. Kasar Rasha wadda ba ta cikin kungiyar ta OPEC ta amince za ta rage yawan mai da take hakowa da ganga 300 a kowace rana. Kungiyar ta OPEC ta ce tana so ta ga farashin mai a duniya ya koma tsakanin $55 zuwa $60 ganga guda. Matsayi da take cewa zai farfado da tattalin arzikin kasashe da suka dogara akan man fetur wanda kuma suka yi shekaru biyu suna shan wahala sakamakon faduwar farashin mai zuwa kasa da $50 ganga guda. Wannan labari daga kungiyar OPEC da Russia ya sa farashin mai ya tashi da kashi 10 a kasuwar birnin New York kuma ya bunkasa farashin hannaye jarin makamashi. Farashin mai ya tashi daga $4.29 zuwa $49.44 ganga guda a jiya Laraba.
Wakilan Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sun yi kashedi a wuraren taro biyu daban-daban jiya Laraba akan fargaban kamarin zaman tankiya da yuwuwar barkewar tarzoma a ƙasar Sudan ta Kudu. Nan da nan wakilin Sudan ta Kudu a wurin wannan zama ya musanta wannan maganar kuma jakadan na Sudan ta Kudu Arab shi ma ya musanta cewar babu wani yunkurin shirya dakaru ko niyyar kai wani mummunar farmaki da kasassa ke yi a hirarsa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press. A jiya Laraba a Juba babban birnin kasar wani masana wato wasu masanan kare haƙƙoƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya suka kai kashedi akan yiwuwar barkewar mummunar tarzoma da ta kabilanci a kasar da yaƙi ya daidaita.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bai daya a jiya Laraba ya jefa ƙuri'ar gakabawa Koriya ta Arewa ta kunkumin tattalin arziki a sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a ranar 9 ga watan Satumba. Takunkumin ya auna bangaren tattalin arzikin kasar da take samu kudade da take amfani da su akan shirin makamai masu linzami, kuma wannan takunkumin zai sa Pyongyang ta yi asaran dala miliyan 800 a kowace shekara, wanda ya daidai da kashi 25 cikin 100 na kudade da take samu akan kaya da take sayarwa kasashen waje. Amurka da China su ne suka soma wannan tattaunawa na wannan sabon mataki jim kadan bayan Koriya ta Arewa ta gwada bam dinta mai guba cikin watan Satumba.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka nan Washington DC. Babban jami'in kula da kayayyakin agaji na jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga kasashe masu tasiri da su iya bakin kokarinsu su kare fararen hula a gabashin birnin Aleppo domin ceto birnin wadda ya taba zama birni mafi girma a Siriya daga zama babban makabarta. Jiya Laraba Stephen O'Brien ya faɗa a taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa tun ranar Asabar kimanin mutane 25,000 suka rasa matsugunansu a gundumomin gabashin Aleppo waɗanda suke hannun 'yan tawaye. Ta wani gefen kuma jami'ai a gundumar nan garar da ke gabashin Afghanistan sun ce kungiyar ISIS tana kokarin cusa yara a gida su a makarantu da shirya tarurrukan karatun addini a duk fadin yankin. Jami'an suka ce ISIS tana da akalla kwalejin karatu addini 25 a gundumomi guda 4 a yankin, inda take koya yara a gidojin ta'addanci da kuma yadda za su koyi harin kunar bakin wake. Mazauna wurin suna nuna fargabarsu akan yadda masanan ISIS suke koya yara ta'addanci, don haka suna kira ga ƙananan hukumomi da gwamnati su taimaka musu.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai tsame hannunsa baki ɗaya daga kasuwancinsa don gudun sabani tsakanin kasuwancinsa da shugabancin Amurka idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa. Nan ba daɗewa ba zai zama shugaban Amurka mafi arziki. Trump ya faɗa a sakonninsa na Twitter jiya Laraba, yana cewa zai janye kansa daga kasuwancinsa. Babu dokar Amurka da ta hana Trump fida hannayen jarinsa. Amma dai ya ce yana ganin bai dace ba a matsayinsa na shugaban ƙasa saboda zai iya samun son zuciya. Ya ce aikin shugabancin yana da muhimmanci fiye da duk wani abu.
Matukin wani jirgin sama samfurin Birtaniya da ke dauke da ƴan wasan wata kungiyar ƙwallon ƙafa daga ƙasar Brazil ya ce mai ya ƙare kafin jirgin ya yi hadarin da ya kashe shi da wasu mutane 70 a kusa da birnin Medellin na Colombia, kamar yadda wani faifai da aka samu a cikin jirgin ya nuna. A wannan faifai daukan sakonni na minti 4 da kafofin yada labaran Colombia suka samu, an ji matukin jirgin yana ta fadin cewa yana neman izini ya yi saukar gaggawa saboda matsalar rashin wutar lantarki a cikin jirgin da kuma rashin mai. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, 'yan Najeriya musamman daga arewacin ƙasar suna ci gaba da sukar shirin ɗaukar matasa su 1000 mai tan aiki, shirin da ke suke zargin yana kunshe da sunayen wasu da suka kama da na 'yan kudu daga jerin wasu jihohin arewa, ƙarƙashin shirin da ake kira 'yan fawa. Tsohon minista a ƙasar Alhaji Umaru Dembo ya ga Umar Faruk Musa cewa akwai buƙatar a duba tsarin.
To gaskiya wannan kuka yana da alamun gaskiya, kuma dole ne a koka don inda za a yi abu saboda kowa ya samu ne. Mu a nan arewan mu aka fi cuta, kuma sha'anin kabilanci da son zuciya da abubuwa ba bakon abu ne ba a ƙasar mu. Gaskiya kamata yayi a ce an sa ba wai wani wanda ake tsammani ya san 'yan wurare ba, a'a ya kamata a hada a tabbatar waɗansu sun taso daga jihohin nan su zo su tabbatar da irin waɗanda aka ɗauka a waɗannan wuri.
Haka kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Abba Kaka shi ma ya yi tsokaci dangane da irin badakalar da suke zargin an yi a jerin sunayen da aka fitar cewa suna wakiltar jihar Borno kuma waɗansu jihohi na arewa maso gabacin Najeriya.
Sai magana kuce abi tsari da yake da gaskiya. dan Kano za a dauka a ce daga Kano yake kuma tabbatar da haushi ne dan Kano in ga mai duburi ne ko haka a abdan din ma haka amma abin da suka yi ba barna kawai bane ga zamta Kano Katsina Kebbi misali Adamawa sai aka ta ganin su tare a irin sunayen mu bane
to amma a waje daya Hajiya Maryam West wadda ita ce babbar jami'ar da ke kula da wannan bangare na tallafawa al'umma da kuma samar da ayyukan yi ga matasa domin inji irin matakan da suke dauka domin bincika
yanzu za mu gyara don wannan 200 da muka yi ya nuna mana inda akwai problem ni da kaina ina magana da wasu ina cewa ku canza mutanen nan wanda kuka sa mu yi aiki da su kuma yanzu mun samu kudin at least da za mu yi publicity a state din nan dan da mun yi relying akan focal person na ni na tabbatar yanzu da aka ga haka din mutane za su fi application kuma alhali ko tsakani da Allah muka yi aikin nan an ce da mu duk wanda yake dan Najeriya yana da bukata ya application ya nuna interest din shi kuma zai iya koyar da yara ko zai iya taimaka wa manoma a dauke shi duk waɗanda muka gani cewa ba a zauna suke a wajen ba za mu ci
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
ku ta ce ko falaka diyan arewa ku san ba ce aikin kawai ne
har yanzu kan batun daukar ma'aikata hukumomin jihar Bauchi suna zargin wani mai suna Usman Das da yi wa matasa fiye da 1000 damfarar miliyoyin naira bisa alƙawarin zai sama musu aiki a hukumomin tsaro na tarayya bayan da ya gabatar wa matasan da takardu dauke da sa hannun shugaba Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar APC sai da dai hukumomin kasar suka amfani da yan sanda wajen tarwatsa matasan daga wato sansani da suka basu domin gudanar da wannan taro ga Abdulwahab Muhammad da cigaban wannan rahoto
Pharmacist Ibrahim Madaki Sale shine commissioner matasa da wasanni na jihar Bauchi yayi bayanin matsayin gwamnati kan batun
wanda mutane dai sun zo mana da siffan cewa APC Patriotic Forum a dalilin wannan ne ma har ma suka samu audience daga wurin mu to daga baya suka zo da wannan takarda sai na fahimci cewa ai wannan magana ma da suke takardar su kawo cewa su Patriotic Forum ne ita APC National Secretary na APC suka ce ba su da alaka da wannan mutane haka shi chairman na party ya faɗa min na ce to tun suke ba su da alaka da su mu da ma dan party muke don haka gaskiyar magana muna buƙatar wurin mu ya kamata su tafi
yanzu ki wani hali ake ciki a ganin da cewa yaran nan sun yi korafin cewa ya karɓi kuɗin su
to su abin da yara suke ta nema yanzu kuma abin da suke so a yi musu shine a bi musu kadin wannan harkoki a min kudaden su da suka bi
daga bisani naji ta bakin matasan kan wannan batu
sunana Kabiru Suleiman Mursum daga tafawa kwalewa da kwargwamen da babba abin da ke tafi da mu shine na farko muna an zo an dauke mu aiki na kan da yabe mu aiki na federal government daga office din shugaban kasa direct mun zo minister a Standing Bank IBTC domin a samu man da aikin yi na matasa akalla mu state 19 ne muke aiwatar muke tsaye a wajen akalla wanda muke zaune muke rijista a wajen mu 1300 ne
sunana Muhammad Nazib Abubakar daga Jigawa ba mu abin da muke so mu gani shine lalle in gwamnati tace bata san wannan ba hakan yana gwada da iya kamfin din wayansu bata gari sama da 1000 a ce gwamnati bata sani ba wannan magana ne da in gwamnati ta faɗa lalle abin addu'a
amma kai ne ya baka karfin gwiwa cewar wannan abu da gaske ne
alama na APC sa'annan karshe a membership card da suke bamu akwai signin na Grand Patron Muhammadu Buhari GCFR sa'annan hasali mun ga a banki yake kusan duk abin da aka ce a banki abu ne na national
har ila yau na tuntubi Usman Shu'abu Das coordinator da ya shirya horar da matasan tawar tarho ga abin da yake
ai ka san shi government house gaba ki da su wani abu ne ci gaba ne ba su so gaba daya suna cikin zaman-zaman su tarwaza su sun so su zai su zauna kuma isolated
to kato ofishin APC a nan Bauchi domin saboda
ai bakin su dai dukan su dukan peace ne dukan su ba yan party ba yan APC bane they are not patriotic members kuma suna gaba da mu dukan peace ne dukan na PDP
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Yau ɗaya ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk shekara domin bibiyar matakin yaƙi da cutar ƙanjamau. Albarkacin wannan rana Amurka ta bayyana cewa ta kashe sama da dala miliyan 300 a shekarun baya-bayan nan domin yaƙi da cutar a Najeriya. Ga Babangida Jibril da cigaban wannan rahoto.
A cewar Jakada Bray, gwamnatin kasar ta Amurka ta samar da wannan kuɗi ne a ƙarƙashin wani shiri na shugaban ƙasar Amurka mai suna President Emergency Plan for AIDS Relief da aka fara a shekara ta 2004. A cewar Jakada Bray, gwamnatin Amurka ta damu matuƙa da ganin cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar HIV/AIDS a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya, kuma Najeriya a matsayinta na babban ƙasa a nahiyar Afirka yasa gwamnati ta Amurka ta fi bai da hankali a Najeriya. Cewar kwamishinan lafiya na jihar Lagos Dr. Jide Idris, kimanin jirajirai 1,143 ne suka kamu da cutar ta HIV inda su ma ake kula da su. Kawo yanzu dai kamar da kwamishinan ya yi bayani, kimanin mutane 5,492 ne masu dauke da wannan cuta ke karban magungunan magance wannan cuta ko kuma rage karfinsa. Yanzu haka an samu raguwar masu kamuwa da wannan cuta a fadin Najeriya baki daya.
Here in Nigeria we have seen a steady decline in the prevalence of HIV.
Dr. Nasiru Sani Gwarzo shine director mai kula da bangaren cututtuka masu yaduwa a Najeriya.
Alhamdulillah gwamnatin Najeriya ta yi rawar gani kwarai da gaske wajen samar da magunguna ga masu dauke da wannan cuta ta sida da kuma irin cututtukan da suka bujiro masu wannan cuta ta sida kamar
Babin Yijibirin, Murai Amurka daga Lagos.
Ko a jamhuriyar Nijar majaman majalisar ɗinkin duniya ciki har da Dr. Azuma Bamba sun yi magana a kafofin yaɗa labaran ƙasar domin ƙara jawo hankali kan wannan cuta wacce alƙaluma suka nuna akwai sama da mutane miliyan 70 a faɗin duniya da suke fama da cutar, ba ga miliyan 35 da tuni ta halaka.
Bugu da ƙari mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya tana cewa
aujourd'hui nous commémorons la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous sommes solidaires des 78 millions de personnes vivant avec le VIH.
A yau muna ranar da aka kebe domin yaki da cutar sida, kuma muna tunawa da mutane miliyan 78 da ke dauke da wannan cutar a dukkan fadin duniya. Haka ma muna nuna alhinin mu game da mutane miliyan 35 da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan cutar tun lokacin da ta bayyana zuwa ranar yau. Ta ci gaba da cewa kusancewa majalisar ɗinkin duniya ta dau alwashin gamawa da wannan cutar nan zuwa shekara ta 2030. Muna samun nasarori da dama a wuraren mutane waɗanda shekarunsu suka manyanta ba a samu raguwar waɗanda suka kamu da wannan cutar. Yiwuwar kamuwa da cutar ta sida ta ƙara haɓaka wajen ɗiya mata. A lokacin da muka tantamna da shi, Malam Lawali Shebu, wani jami'i mai kula da wayewa al'umma kai game da cutar sida a cikin tashar daukar fasinja ta garin birnin Kwanni.
Muna jan hankalin mutane, muna son civilization bisa kan harkar sida wanga. To shine muke son mutane kowane lokaci su rinka sauraron abubuwan da muke faɗi. Idan ka ji raida ba dole bane ba. Yau duk wanda ce maka wani ka kula da kanka ko kuma ka kiyaye da kanka, kenan ka gani babu lahi ko illa ciki.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Sha biyu da minti 18 na dare, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka huiba. Ku jama'a tambaya ni ke da
suna yayatawa cewa an aureta ita. To in ma an aureta ita, ɗan sanda ba su sani ba, ba mu da masaniya, ba ma kuma wurin. Saboda haka muna so al'umma na Katsina da ma duk duniya su sani cewa ɗan sanda ba su da hannu a ciki.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Makonni uku da suka shige, muka alkawarta muku bin diddigin kai komo da ake yi a jihar Katsina kan aurar da wata yarinya Habiba Diyar Isiyaku Tanko, yar shekaru 14 da aka sace aka kuma aurar da ita ba tare da sanin iyayenta ba. Wannan batu dai yana da kunnuwa da dama, sai dai abinda wannan shiri zai mai da hankali a kai shine na farko shekarun Habiba da haƙƙin iyayenta na ikon faɗa a ji akan abin da ya shafi rayuwarta. shin ko a matsayinta ƴan shekaru 14 daidai ne a ce iyayenta ba su da ta cewa akan batun aure da ita? Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da gangamin yaki da aure da ƙananan yara da shekarunsu suka gaza 18. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina, Usman Abdullahi, ya kira taron manema labarai domin bayyana matsayinsu dangane da wannan lamari.
Abinda muka sani shine, shi baban yarinya Isyaku Tanko ya kawo mana kara a rubuce akan cewa akwai Jamilu Lawal, shi ma yana wawar kaza, ya ɗauke masa yarinya ya kawo kara a rubuce. Muka bada umarni akan CID su shiga cikin maganan a yi bincike saboda a tantance menene gaskiyan wannan karan. Ko da muka yi bincike muka gano shi baban yarinya ya zo ya ba mu jawabi, ita yarinya muka kawo ta ba mu jawabi a rubuce take ce mana cewa ita ne da kanta ta bar gidan iyayenta ta je gidan ciyaman na Hizba, ciyaman ya dauke ta ya kai ta gidan Lawani, Lawani kuma ya dauke ta suka je wajen district head Hakimi. Ko da aka yi haka ba mu tsaya ga haka ba, nace a taro mun duka parties din wanda suke da sani a wannan maganan. Aka kawo su ga babanta da ƴan uwansa guda biyu da chairman na kan na local government da na state da shi yaron da an ce ya dauki yarinyan da baban shi da uwar ita yarinyan da representative na Emirate Council da sauran senior officers namu. Ta kara da cewa ba wanda ya san cewa ba wanda ya tilasta ta ta bar gidan iyayenta, kuma ba wanda ya sa ta dole akan ta canja addininta. To ganin haka ba za mu yi mu establishing case na an sace ta ba, sai muka bada bailing shi yaro. Suna yayatawa cewa an aure ta ita, to in ma an aure ta ita ƴan sanda ba su sani ba, ba mu da masaniya, ba ma kuma wurin. In mata canja fayil dinta ƴan sanda ba su sani ba, kuma ba ma wurin. Saboda haka muna so al'umma na Katsina da ma duk duniya su sani cewa ƴan sanda ba su da hannu a ciki.
Kungiyar da ake kira Northern Consensus Forum ta yi tattaki zuwa Katsina domin ganin an samu maslaha. Kakakin kungiyar Dr. Awal Abdullahi ya bayyana cewa
mun zo garin Katsina domin mu yi binciki kuma mu zauna mu tattauna tsakanin kwamitin da'awa na jihar Katsina da kuma kungiyar KAN ta jihar Katsina. Kamar kuma yadda ka gani an yi wannan zama tsakanin kwamitin da'awa na jihar Katsina da kungiyar KAN ta jihar Katsina da mu members na Northern Consensus Movement mun tattauna wannan matsala ta yarinya da ake kira Habiba wadda Krista ce ta zama musulmi sannan kuma ta aure musulmi. A baya an yi ta yaɗa maganganu a social media wato ta hanyar yanar gizo cewa ai wannan auren ma mai martaba sarkin Katsina ne ya aure ta, kuma ya shekara 14 ce ya tursasa ta akan maganan aure. To a wannan zama da muka yi da shugaban KAN na jihar Katsina da ƴan tawagarsa da shugaban da'awa na jihar Katsina da ƴan tawagarsa da mu da ku ƴan jarida, kowa ya ji ya gani. Na farko babu wanda ya tursasa wannan yarinya ta zama musulma, ɗaya kenan. Na biyu ba wanda ya yi mata auren dole. Na uku ba ruwan sarki mai martaba sarkin Katsina a cikin wannan al'amari, ba shi ya aure ta ba, bai san ma ta yi aure ba, ba yi da hannu a ɗaurin aurenta, kuma ba wani alaka tsakanin shi da ita. Inda kawai ya shigo ciki shine a matsayin shi na uban ƙasa da abun yayi tsauri aka ɗauki magana aka kai gare shi. Shi kuma yayi wannan yarinya tambaya, ga yadda muka fahimta ga wannan zama da aka yi, yayi mata tambaya wani ya tursasa ki zuwa musulunci, tace a'a. Wani ya tursasa ki domin yin aure, tace a'a. Kuma mun fahimci iyayenta sun ce su ba su yadda da wannan aure ba. Mai martaba sarki ya ce za ki koma ga iyayenki, kin ji abin da iyayenki suka ce. Yarinya ta ce ita ba za ta koma ba saboda akwai wani yanayi wanda idan ta koma tana tsoron za ta iya shiga cikin hadari a gidansu.
Wani jami'i da aka bayyana da Malam Isa ya karanta yarjejeniya ne da aka ce an cimma a fadar mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Usman.
Allah taimake ku, akwai takarda wadda aka rubuta a yau ranar Talata 27 ga watan 9/2016. Majalisar mai martaba sarkin Katsina ta saurari koken da aka turo daga ofishin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina game da muhawarar diyar Isyaku Tanko wawa na kaza da tai mai suna Habiba. Wannan magana ta gabata a gaban commissioner yan sanda a bisa zargin cewa mahaifin yarinya yana zargin wani yaro mai suna Jamilu ya boye bashi daya kuma ya sanya ta a cikin musulunci kuma ya boye ta. Habiba ta tabbata a gaban mai martaba sarki tare da yan majalisar sa cewa wannan magana ba gaskiya bane, ba gaskiya a cikin ta. An ƙara tambayar ta cewa ko tana da ra'ayin komawa wurin mahaifinta da zama, amma ta amsa cewa ba ta san komawa. Don haka an tabbatar da ita cewa ta ci gaba da biyayya ga mahaifinta, kuma ta ci gaba da daukar su a matsayin iyaye. Daga ƙarshe Isyaku Tanko ya nemi gafara a bisa zargin da ya umarci lauya yayi akan wannan yaro da ya ambata yana son yarinyar domin shi ma ya tabbatar cewa wannan zargin ba shi da tushe. Daga ƙarshe an yi maslaha cewa idan yarinya ta samu wanda take so da aure, Malam Ashafa ya tabbatar da an yi dukkan abubuwan da suka wajaba domin a daura mata aure. An yi wannan maslaha a gaban shaidu kamar haka, kamar yadda suke a rubuce. Allah taimake ku. Akwai Kilishin Katsina, Malam Ashafa, Malam Hallur Adamu, Isa Baba, Habiba Isyaku.
A nata tsokaci, kungiyar haɗin kan Kiristoci reshen jihar Katsina ta bayyana cewa
ina magana a madadin chairman na Khan na Katsina State. Ni ne Katkis Ibrahim Tanimu, financial secretary state esco. A zahirin gaskiya fadon mai martaba tana yin adalci. Shi chairman da wannan ne zaman shi na fari ko zuwa shi na fari akan irin wannan. Kuma ma a cikin wannan, so duk da haka mun gode da wannan kira da aka yi mana. Wannan adalci ne. Mu ma za mu je mu kira shugaban Khan na kanka da iyayen yarinya mu bincika mu ci daga gare su, saboda mu ma mun ji kira ne daga sama. So abinda za a ba mu dama kenan, bayan mun gama bincike mu dawo da wasu maganganu. Yawwa, iyakacin abinda za mu ce kenan. Ba za a hana wani ya koma addinin da yake so ba. Abinda muke so, idan an yarinya mu ta zo nan, ta zo gida, ni ma na zo nan, na zo gida, ba wanda zai kore ni. Akwai dan kasuwa inyamurai suna kasuwanci, idan an cuce su mai martaba yakan bi musu hakin su. Wannan quite all right, mun san da wannan. Allah ya saka mai martaba. To abinda muke so a ƙara adalci, nan fadan nan akwai tattare da malaman addini, gashi muna nan tare da su, da kuma pastoci da ƴan jaridu da sauransu. Wannan fada mai adalci ce. So saboda haka, idan yarinya ta zo a hankalin iyayenta, in aka kira ta ga iyayenta, ga pastor su ma, kuma chairman na state yana nan, sai a kira attention nashi, kaji abinda ke faruwa a wurinka. Wata local gama ta aka zai murna, zai kira mu zo majalisa mu tantauna. Allah ya saka asiri, Allah ya kara mishi wata.
To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji bayanin mahaifin Habiba Malam Isyaku Tanko da kuma lauyan da ke bin diddigin wannan batu kan wannan lamari. Yanzu a madadin wakilinmu a jihar Katsina, Zaradin Sani, da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
To ma da Allah gaishe ku. Yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC a jiya Laraba ta amince da rage yawan man da kasashe suke haƙowa a karon farko tun cikin shekarar 2008 a wani kokarin bunƙasa farashi da kuma kalubalantar sauran kasashe da ba su cikin kungiyar su bi sahu. Ministan mai na Iran ya ce kungiyar za ta rage yawan man da take haƙowa da kimanin garwa miliyan 1,200 zuwa miliyan 32,500 a kowace rana, ko kuma kimanin kashi 1 daga cikin 100 na dukkan man da ake haƙowa a duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bai tsaya a jiya Laraba ya jefa ƙuri'ar kakabawa Koriya ta Arewa ta kunkumin tattalin arziki a sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a ranar 9 ga watan Satumba.
To ma da Allah gaishe ka, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan safiyar, sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Kamin na madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirin mu, da injiniya Malam Nelson da ya riƙa masa, a nan ne Sahaba Imam Ali Zanda aka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.